Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Mallam Yusuf Aliyu akan shirin nan na babban bankin Najeriya na takaita yin amfani da tsaba a harkokin kasuwanci a kasar. Makon jiya Mallam Yusuf Aliyu ya fara mana bayani akan alfanu wannan sabon shirin da kuma illarsa. Ya tsaya ne yayin da yake cewa
duk waɗannan kashe-kashe na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan Amurka ai kun fi kowa cin moriyar wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katinka na credit card ka je ka yi kasuwancinka ka tafi daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi to amma a cikin ƙasarmu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna. To tunda suna mu'amala da banki dole ka je ka yi kasuwancinka a banki.
To yau zai ɗora daga inda ya tsaya masu mu'amala da banki ne abin zai shafa yanzu.
Masu mu'amala da banki ne saboda ba yanda za a takaita kamar cashless policy a takaita zirga-zirgar shi ya zama na cewa kana can da a karkara ka sai da dabbanka. Da ka sai da dabbanka kudin kanana sai kuma a takaita abin da za ka yi da shi a takaita ita gwamnati akwai policy dinta na samar da kudin shi shi kanshi da ka ganci a gurgunka idan gwamnati bata samar da shi ba kuma babban banki bai samar da kudin ba to baka isa ka ganshi ba ai akwai mai samarwa to dole ne akwai kuma mai kula da abin da yake samarwa amma wajen kula din shine aka sha bamban tsakanin tattalin arziki wancan da wannan saboda kowanne za ka duba ka ga ina ne ya dogara to amma idan aka samu wannan tsari dole ne a kasa shi kashi-kashi a fahimta da tsarin da kuma irin abin da tsarin ya gani a cikin tattalin arzikin kaza idan ya ga cewa dole za a bude ilimin sanar da mutane a karkara to dole a samar da microfinance bank a ƙananan bankuna da duka waɗannan karkaru kuma su karɓi kuɗaɗe a hannun mutane sannan su bankuna su rika ilimantar da su cike cikin ƙungiyoyinsu na abubuwan da ya dace kuma misali wannan ilimi ai da tun da aka kawo wayan salula ai ana tunanin kan mutanen ƙauye ba za su iya amfani da shi ba saboda ba su da ilimin da za su yi amfani da wayoyi amma yanzu kowa har tsohuwa a ƙauye ta kan ce ku samun alama kaza a suna kaza in ka kira za ki ce wani saboda an ilimantar da ita an kuma kai ilimin daidai da fahimtarta to shi ma kuɗi dole ne sai an ga tunda kuɗi dole zai fita ne daga babban bankin kaza ya je bankunan kasuwanci sannan ya je ƙananan bankuna sannan ya tafi hannun mutane to mutanen nan kuma don su aka yi abinda ake cewa money supply too wanda ita banki ta kan samar lokaci-lokaci dole ne wato sai an kiyaye saboda abinda ya sa ake kiyayewa saboda duka tattalin arzikin ƙasar yana da buƙatar ya san shin naira 5555 guda nawa ne a cikin tattalin arzikin ƙasar kuma suna ina kuma me aka yi da su kuma me aka samu abin da aka yi da su to kaga irin waɗannan bayanai dole ne sai an kiyaye
eh to madalla menene rashin alfanun irin wannan shirin da ake son a yi
matsalarsa na farko shine su hukumomin da suka samar matsalarsa farko shine an samar da shi kowa ya fahimta da tsarin shine na daya
wato ya kamata a ilmantar da mutane
shine matsalarsa na farko saboda idan ni na fahimta wancan ya fahimta waɗancan sun fahimta sannan kuma za su ba da goyon baya na ɗaya kenan na biyu ya dole a duba kasuwancin mutane da abin da suke bukata matsalar da ake samu za ka iska mutum an ba shi limit na naira 150,000 a cikin account din shi amma kuma an dora mishi charges to charges din nan da aka dora masa saboda ba a kula da karfin kasuwancinsa ba zai shafi abin da yake sayarwa a cikin tattalin arzikin kasa
yawa wannan da kuma tsaya yanzu akwai shirin cewa idan ma zaka karbi kudi da yawa tsaba da yawa zaka biya wani haraji in kuma ka kawo tsaba da yawa zaka aje asusunka zaka biya wani haraji me yau hujjar wannan
to ai shi da matsalan tsari kenan kamar da ke kokarin fahimtar idan ka ba duk abin da ka caza domin ka mika ma gwamnati wannan kudin to zai koma kan farashi ne wannan hawan farashin da ake ta kuka da shi to fa zai ta ci gaba da girma ne kuma kudade waɗanda za ka kawo tsaba da yawa a ce maka sai ka za a caje ka kuma kuɗi in ka kawo cikin banki to shi ma zai sa mutane su ci gaba da ije kudaden a hannunsu wanda tattalin arzikin abin da ake bukata ba za a same shi ba
to idan kuma kana son tsaba a ce kuma sai ka biya
yawa to kaga duka waɗannan abubuwan matsala ne ga tattalin arzikin ƙasar saboda idan ka auna da wadawa ke kai ma'aikata dai gaba ɗayansu ma'aikata ba sa kai kuɗi banki ɗan kasuwa ne suke sai da agamba suke sai da goro suke sai da kaza to idan ya duba cewa sai idan ya kai sama da miliyan 10 to za a caje shi kuma wani abu to kullum ɗangar kuɗin a hannunsa ba zai kai cikin bankin ba zai iya saboda wannan to kuma tattalin arziki ya yi hasarar wannan kudade hawa biyu na farko ya kamata in kudin ya shiga banki ya kirga kudin in ma zai ba da aransu ne ko da na awa 24 ne ya bare ya ci riba to ba zai samu wannan kudin ba suna can an jibge su ba sa haifar da komai
saboda tsoron biyan haraji ko
ya kware daga shi saboda tsoron biyan haraji sannan shi kuma ije kudin nasa tattalin arziki yana cikin hadari idan aka yi gobara saboda kudin da duk aka kashe aka yi kowane naira 20 akan nawa ake yinta to sai a baka gobara sai miliyan 100 ya kone to kaga banda kudin da ya kone gwamnati ta yi hasara kudin da ta yi shi ta yi a basara abinda kudin zai samu a cikin tattalin arziki duk saboda rashin kiyaye kawo kudin inda zai samu kyakkyawan ajiya ko kuma kyakkyawan mu'amala ko kuma ya bada gudunmawa mafi kyau
to madalla ashe gwamnati tana da jan aiki kenan
sai kafin a cimma nasaran wato aiwatarwa za ta yi aiwatarwa amma cimma burin tsarin shine sai an yi aiki da ilimi da kuma basira sannan kuma an yi aiki da alƙaluma na zahiri wanda aka kawo saboda dole ne a san mutane nawa ne suke da accounts a banki kuma kowane irin mutum nawa ne capacity ɗinsa yake buƙatar naira 100,000 akwai wanda baya neman 100,000 a rana akwai wanda yana neman in an ba shi miliyan 100 ma zai ɗauka saboda haka ko sai dai a auna daidai ijiyar mutum a percentage kaza na abin da ya aje na kuɗi to zai iya ɗaukan zai iya yin kaza da kaza na percentage na wannan saboda duk ɗan Najeriya ba a zama ɗaya ba in ka ɗauki ma'aikata gaba ɗayansu don an ba su cire naira 100,000 misali ma'aikata ko na jiha ko na gwamnatin tarayya ko na ƙananan hukumomiya ka ce kowa ya limit ɗinsa shine naira 100,000 to mutum nawa ne albashinsa ya kai 100,000 kuma kwana nawa za shi cire 100,000 to amma idan aka koma wajen ɗan kasuwa aka ce duk ɗan kasuwa wanda ya ije kaza zai iya cire percentage kaza to wannan shiri ya fi tsari saboda shi ɗabi'ar mutane ake kallo da kuma mu'amalarsu da kuɗi in ka kula ai gaba ɗaya abu a wannan yanki misali Najeriya har yanzu ba mu san ainihin dalilin menene ita wai nairan nan kuma wai nairan nan namu ne ko kuwa tattalin arziki ne to dukkan mutane ko suna ganin kuɗi nasu ne saboda haka su suke da damar su yi abin da suka ga dama wanda kuma kushi shi kuɗi takardar kuɗi ba haka take ba kuɗi kawai ya biya maka buƙatunka ne in ni na samu naira 1,000 to ne buƙatar 1,000 nan shi ne nawa sai kuma ta koma hannun wani shi ma ta yi mishi buƙatar 1,000 nan ko ta miliyan 500 ta yi mata ta wuce to haka kuɗi yake to dole al'umma da hukumomi su zauna su san ya mutanen ƙasar suke mu kuma me muke nema mu samu sannan kuma wani lokaci zamu kawo kudade sababbi da kuma irin wasu irin kudade ake burin tattalin arzikin kasa.
To madalla jama'a, karshen fira kenan, sai mako mai zai idan ubangiji Allah ya kai mu, ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Dedone da suka taimaka da sauti, ni Salo Garba ke muku fatan alheri, a kasance cikin koshin lafiya.
Na zara har zan kawo.